أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسلمي بركة مدساكي أدواء أتكمن مسلاتي من البركة مسلاتي علي بن أبي طالب wanda yake cikin makarantar CEJD a birnin Damagaram Jamhuriyar Nijar. Har yanzu dai muna cikin karatun littafinmu na Al-Wajiz fi Aqidati Salaf As-Salih Ahlus Sunnati Wal Jama'a, wanda wanga darasi namu shi ne darasi na 13. A yau muna ranar Laraba 14 ga watan Sha'ban shekara ta 1446 hijiratan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 12 ga watan 2 shekara ta 2025 miladiya. Idan ba a manta ba darasin da ya wuce muna cikin abin da ya shahi imani da Allah subhanahu wata'ala, to kuma mun zo bangare na tauhidul asma'i wa sifat, wato tauhidin da yake mana bayani dangane da sifofin Allah subhanahu wata'ala. Kuma a darasi na ƙarshe mun tsaya a daidai gaban da malam ya fara koro mana maganganun malamai magabata da kuma yadda suke fassara sifofin Allah subhanahu wata'ala wa'inda suka zo a cikin Al-Qur'ani mai girma da kuma hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaban da muka tsaya a kanta ita ce gaban da malam ya kawo mana magana ta Al-Imam Malik, lokacin da ɗaya daga cikin mutane yake tambaye shi dangane da daidaituwar Allah subhanahu wata'ala akan al'arshi, sai yake tambaye Imam Malik, yake ce mashi, malam, Allah ya ce Ar-Rahmani 'alal 'arshi istawa, Allah ya daidaita akan al'arshi. Ya ce, malam, to kaifa istawa, yaya ne ya daidaita? Sai Imam Malik ya ce mashi, to ai daidaituwa ba wani ba da ba a sani ba, ma'ana daidaituwa sanannen abu ne. Sai ce mashi, wal kayf ghayr ma'qul, sannan kuma hankali bai ya baka dama ka ce yaya Allah ya daidaita, ma'ana daidaituwa Allah ta haikarin hankali ya ce yaya ne ni abu yake. Yace kuma, wal imanu bihi wajib, yace kuma wajibi ne a yi imani da haka, Allah ya daidaita akan al'arshi. Rashin imani kada haka yana bata maka imani gaba daya. Sai ce kuma, wasu'alu anhu bid'a, tambaya kuma ka ce Allah ya daidaita wannan bid'a ce. Sai ce, wa ma araka illa dhalal, yace kuma kai daga ganin ka wannan batacce ne. Wannan abin yasa malam yace umira bihi an yukhrija min al-masjid, malam yace to maza a hudda mushi wannan mutumin daga cikin majalisin shi, ka ƙara ganin shi yanzu, saboda irin waɗannan mutanen su ne waɗanda suke zauwa su rinda shawwace tunanin al'umma, wanda yake bayuwa ga a duk lokacin da aka zo ana karatu ana karantar da al'umma musulmai suna fa'idanta. To in aka samu wani wanda ya zo shi ba fa'idanta ya zo ba, ya zo ne don ya rikita waɗanda suke fa'idanta ɗin, to ba laifi ba ne ba in malam ya umarni a cire shi daga cikinsu ya huta. Amma akwai wanda yake zauwa da tambaya ta taruwa wanda abin ne ya shige mashi duhu, to irin wannan aka yi kokari a bashi amsa. Za mu tashi a gaba ta gaba insha Allah ta'ala. Allah ya mana jagoranci. Malam yake cewa, wa qala al-imamu Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, al-imamu Abu Hanifa, shi al-imamu Abu Hanifa ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na mazhabobi guda hudu inda suke mashahurai a cikin addinin musulunci, shi ne limami na mazhabata Hanafiya. Al-imamu Abu Hanifa da ya zo magana dangane da siffan Allah sai ya ce, la yanbaghi li ahadin an yantika fi dhati llahi bi shay, malam yace bai dace ba ga kowa a ce yayi furci game da zatin Allah subhanahu wata'ala koda wani irin furci ne ma'ana bayyana cewa a ce ga wannan yana fadan wani abu game da zatin Allah subhanahu wataala sai ce bal yasifuhu bima wasafa bihi nafsuhu abin da ya dace da shi ne mutum ya siffanta Allah da yanda shi Allah ya siffanta kanshi Allah ya siffanta kanshi kamar yadda muka ga ayoyi a cikin darussukan mu da suka wuce to in ka zo siffanta Allah kai ma zaka siffanta shi ne kamar yanda ya siffanta kanshi sai ya ce wala yaqulu fihi bi ra'yihi shay'an babu wani abu da zai fada na ra'ayin shi game da siffofin Allah saboda siffofin Allah ba su buƙatar ra'ayin mutum a lokacin da zai faɗe shi saboda shi Allah shine yafi kowa sanin kanshi saboda haka ya siffanta kanshi da wani siffofi wanda ba su buƙatar a ketare su sai malamin yace tabarakallahu rabbul alamin girma ya tabbata ga Allah ubangijin dalikai wa qala a wani gurin kuma imamu Abu Hanifa cewa yayi man ankara anna Allah azza wa jalla fis sama'i faqad kafara malam ya kawo kabla sa yace duk wanda yayi inkari menene inkari inkari shine a ce maka ga abu kaza sai ka ce a ba haka yake ba to yace duk wanda yayi inkari cewa Allah a sama yake aka ce masa Allah a sama yake ce a a Imam Abu Hanifa yace wannan mutumin ya kafarta babban magana ce wannan me yasa yace ya kafarta saboda Allah a Qur'ani da yawa Qur'ani ya ce a sama yake kenan lokacin da ka ce a a ba a sama yake ba me kake nufi ka qariyata alqur'ani qariyata alqur'ani kuma kafirci ne bi ittifaqi ulama'i al-umma dukkanin malaman al-umma muslimi sun tabbatar da cewa qariyata alqur'ani kafirci ne to a lokacin da bawa yace Allah ba a sama yake ba bayan kuma ayoyi bila adadin suna tabbatar da kasantuwar Allah a sama to ashe wannan mutumin ya qariyata alqur'ani kai tsaye saboda haka al-imam Abu Hanifa yace in mutum yayi inkarin Allah a sama yake ya kafarta Allah madaukake sarki ya kiyaye mu sai malam yace walam masu ila an sifatin nuzul a lokacin da aka tambayi Imam Abu Hanifa kuma dangane da siffan Allah ta saukowar shi zuwa sama ta daya idan ba manta ba darasin da ya wuce mun karanta hadisi na hadisin nuzul hadisin saukowar Allah subhanahu wataala a cikin daya cikin ukun dare na karshe Allah yakan sauko duniya sama ta duniya wannan ita ce sama ta ɗaya kenan sai ya ringa tambaya yana cewa ina mai roƙo in amsa mishi ina mai tambaya in bashi ina mai neman gafara in gafarta mishi to ai Allah subhanahu wataala saukowa yake yi wannan sama din sai aka tambaye Imam Abu Hanifa to an ce Allah yana saukowa a hadisi malam to wai yaya Allah yake saukowa kala rahimahullah sai Allah ya jikan shi drama Imam Abu Hanifa yace yanzilu bila kayfin yana saukowa ne ba tare da kayfiya ba isa ba a ce ga yanda yake saukowa amma yana saukowa saboda shi bai faɗi yanda yake saukowa ba shi kuma Allah ya yi karin kwatanta kokolwar da yake tunani to ga irin saukar da ya kamata a ce yayi yana saukowa ne amma ba tare da kayfiya ba sai malam ya kawo mana magana wani daga cikin malamai shine Al-Walid ibn Muslim na Qurashi yake cewa Al-Walid ibn Muslim na Qurashi yake cewa sa'altu al-Awza'i shi wannan Al-Walid ibn Muslim yace na tambaye al-Imam al-Awza'i wa Sufyan ibn Uyayna kuma na tambaye Sufyan ibn Uyayna wa Malik ibn Anas kuma na tambaye Malik ibn Anas duka wayannan malaman guda uku da ya tambaya malamai daga cikin tabi'ai yace kowanne na tambaye su an hazihi al-ahadith fi sifati wa ru'ya dangane da hadisai wanda suka zo akan sifofin Allah fa qalu sai suka ce mun ma'ana duka amsa da suka bada mi suka ce amir ruha kama ja'at bila kayf suka ce ku gudanar da su kamar yanda ta zo kamar yanda suka zo ba tare da kayfiya ba in Allah ya ce yana da hannu to ku tahi akan cewa Allah yana da hannu amma ku ce ga yanda hannun yake ya Allah yace yana da gani ku tayi akan cewa Allah yana da gani amma ba za ku ce ba ga gani Allah yanda yake saboda sifofin Allah sun yi gani a kwatanta su amma kuma haka ba zai bada dama ba kuma a ce Allah bai gani ko kuma Allah bai da kenan dole a tayi yadda su akan yanda suka zo sannan kuma ba tare da kayfiya wayannan malamai guda uku na tabi'ai dai tambaya dukkanin su irin amsar da suka bashi kenan a wani gurin na daban malai yace qala al-imam al-hafiz nu'aym bin hammad al-khuzai wani malami daga cikin magabata wanda ake kiran shi Nu'aym bin Hammad Al-Khuzai Allah ya zikin shi da rahama yace man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafa duk wanda ya kwatanta Allah da halittun shi ya kafirce mallan ya kawo kabla sar ko wannan masu kabla sar suna da yawi wajen wato amma kuma dole ne a wabi shi saboda shine gaskiyan abin da yake wakala duk wanda ya kwatanta Allah da halittun shi ya zama kafiri kamar yanzu kace Allah subhanahu wata'ala yana da gani sai to ganin shi irin na wani ka kwatanta shi daga cikin halittu wannan abin da ka fadi ya saka ka zama kafiri saboda ganin Allah ya yi karin ganin halittun shi to shine yace man shabbaha Allah bi khalqihi fakar wanda ya kwatanta Allah da halittun shi ya zama kafiri wa man ankara ma wasafa bihi nafsuhu faqad kafara yace kuma wanda ya inkarin abinda Allah ya siffanta kanshi da shi shi ma ya zama kafiri kamar yanzu Allah ya ce yana da sifa kaza kai kuma in kaje ka ce a Allah ba shi da kaza kamar dai maganar hannu da kafafu da sifofin Allah da muka ambata darasin da ya wuce Allah ya ce yana da sifa kaza kai kuma kawai saboda kai kowa ya dimi ka zo ka ce a Allah bai da wannan sifa kenan yanzu kai inkarin sifan Allah to malam ya ce kai ma dai ka zama kafiri وليس فيما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيها كما cikin abin da Allah ya siffanta kanshi da shi da kuma cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam siffanta Allah da shi babu tashbihi babu kamanceceniya me yake nufi da wannan magana abin da yake nufi da wannan magana shine yanzu Allah subhanahu wataala ya siffanta kanshi da siffa ta saukowa kamar ne magana na saukowa da cikin ukun dare kaga wannan siffa ce ta Allah sannan kuma kai yanzu in ka zo zaka yi bayani sai ka ce to Allah yana saukowa sai ka ce kamar dai yanda zaka sauko daga sama ko kuma daga saman guri kaza kaga yanzu ka kai kam ka kwatanta Allah da wani abu daga cikin halittun shi to shine yace to cikin abin da Allah ya siffanta kanshi babu kwatamci babu kwatamci kenan zaka ce Allah yana saukowa ne amma irin saukowar da ta dace da zatin shi Allah yana da hannu irin hannun da ya dace da shi ba irin kai wanda ka sani ba kuma ba irin na halittun shi wannan shine abin da ake yi dangane da sifofin Allah sai mallan yace wa qala ba'du a'immatis salaf rahimahullahu ta'ala wasu daga cikin malamai magabata cewa suka yi wannan kenan maganar da zai kawo magana cewa da ba mutum da ya hode ta ba daga cikin magabata maganganu ne wanda sai shahara suka ce qadamul islami la yathbutu illa ala qantaratit taslim ma'ana diga digan musulunci ba za su tabbatu ba face akan tsatsuburan me kauya me yake nufi da maganar nan yau inda a ce a musulunci babu me kauya to da akwai abubuwan da ba zai yi ma a yi su musulunci can da ma asalin shi akan me kauya yake babban abin da zai tabbatar maka da ka shine kasantuwar Allah subhanahu wataala dan adam tana da yana da wahala ya yarda da cewa akwai wani abu wanda bai gani ba ko kuma bai ji labari ba amma yau kowane musulmi in dai yana ganin musulmi ya yarda akwai Allah amma kuma ba tare da ya taba ganin shi kaga me kauya ne kowane musulmi ya yarda da cewa za a je ranar alkiyama za ta zo yanzu ba ta zo ba ka ganta amma kuma yayi imani da cewa za ta zo me yasa saboda wannan taslimi ne me kauya ne ya yarda gaskiya ake gaya mishi ya yarda dujal zai zo ya yarda akwai aljanna ya yarda akwai wuta ya yarda akwai mala'iku dukkan su gaibi ne babu wanda ya gansu amma kuma musulunci ya tabbatar da akwai su komai muka yarda kenan musulunci ya gina ne dama akan taslimi mai kauya saboda haka kasancewar Allah subhanahu wataala ya faki yana da siffa kaza bai wadi ga yanda siffar take ba kai sai aka ce ka mai kauya babu wata matsala a ciki saboda dama musulunci ya gina ne akan haka ballalle ba sai ka san hakikanin siffar Allah subhanahu wataala shine abin da wannan magana take nufi wa qala al-imam ibn qudamah al-maqdisi rahimahullah ابن قدامه المقدسي انا ديره daga cikin manyan malamai na mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal shi kuma cewa yake yi wa ala hada daraja salaf wa a'immatul khalaf radiyallahu anhu yace akan wannan ne magabatan malamai da kuma wa'inda suka biyo bayan su suka gudana akan cewa siffar Allah imani yake da ita ba tare da siffantawa ba ga yanda take kulluhum muttafiquna ala al-iqrar dukkanin malaman wa'incan da suka wuce da wa'inda suka biyo bayan su sun hada kan cewa tabbas sun yarda siffa Allah yana da ita dukkanin sifofin da suka zo dangane da Allah akwai su wal imrari wal ithbat lima warada min sifati fi kitabillahi wa sunnati rasuli sannan kuma sun yarda da cewa sifofin da suka zo a Qur'ani da Sunna yanda Allah ya faɗe su haka suke, ba a yin kwana wajen fassara su. Allah yana da ido, to shikenan Allah yana da ido. Ba za ka zo wajen fassara ka ce a shi Allah, tunda Allah ne ba ido ba gari, a Allah ido gari, sai dai ka kai tunanin irin naka, ko kuma kai irin wanda ka sani, saboda shi Allah siffar shi ta yi karin tunaninka, kinan ba za ka ce ba ga irinta, amma dai kuma yana da ido. Wannan shine abin da suke yi. Sai ce min ghairi ta'arrudin li ta'wili, bas ma kwatam tafassarawa. In aka ce Allah yana da siffa kaza, sai su ce to mun shi Allah yana da siffa kaza, mun tabbatar mashi da siffar shi. Ba za su zo ba su zama su ce to da aka ce Allah yana da siffa kaza, yaya yake, yaya al'amarin yake? Kaga wannan yana da bambanci da kai da za a zo a ce maka to akwai shugaba da yake so ku zabe shi shugabance. Kaga anan abin farko mi za ka ware tambaya, waye shugaban, yaya yake, menene abubuwan da yake so ya gudanar da an zabe shi, duka wannan tambayoyi ne da mutum zai maka shi. To amma dangane da sifofin Allah babu wannan tambayoyi. In ka shiga wannan tambayoyi za ka wada ɗayan bangaren na tunanin ga yadda sifar Allah take. Saboda yanzu in wa misali dangane da ina yawan bada misali da hannu, saboda shi ne zahirin abin da yawanci haka wani za a gane kai tsaye. Allah ya tabbatar maka shi da hannaye. Yanzu an ce Allah yana da hannaye, sai ka zamana ka me yake kawo ɗaya kan ɗaya ka ce yanzu hannayen Allah wai yaya suke? Ƙwallo ka za ta shiga tunani ko? To in ƙwallo ka ta shiga tunani, ina ne za ta kai ka? Za ta kai ka ga hawa da kwatamce ne, cewa ga irin yanda hannayen Allah suke. Daga lokacin kuma da ƙwallo ka ta baka, cewa ga yanda hannayen Allah suke, to tabbas abin da za ta baka shi ne abubuwan da ka sani, ko ɗan adam, ko aljini, ko dabbobi. Sune abubuwan da ɗan adam ya sani ne, sune waɗanda suke a zahirance a gaban shi. To kenan daga lokacin nan kuma kaga in ka kwatanta hannayen Allah da ɗaya daga cikin ababen da muka ambata, to shine anan baya kaɗan malam ya ce mutum ya zama kafiri, saboda ya siffanta Allah da ɗaya daga cikin halittun shi. Duka wannan abubuwan halittun Allah ne. Kai ko da mala'ika ka kwatanta Allah ka zama kafiri, saboda mala'ika ma halittun Allah ne. Kenan shi Allah dangane da siffofin shi ba a kwatance, kuma ba a zauwa a ringa dogon nazari yayi an bi diddigin abu. In aka ce maka Allah yana da siffa, yarda kake yi 100% sai ka wuce, kamar yanda ka yarda da yunwa ba tare da ka ganta ba. In kana jin yunwa ka san yunwa ce, kai da kanka zaka dai ka nemo abinci, ba wanda zai ce ma ya ne, to yanzu ina yunwa take gwada mana ita babu, amma kuma ai ka yarda akwai ta. To haka siffan Allah take. In Allah ya ce yana da siffa kaza, wajibi ka yi imani da shi, kamar yanda Imam Malik ya faɗi a baya, ya ce wal imanu bihi wajib, na ɗaya dole ne ka yarda, in baka yarda ba ka zama kafiri a nan ma. Saboda Allah ya ce yana da kai kuma ka iyarda, ma'ana dai babi ne mai girman gaske, babin siffofi, sannan kuma babi ne wanda ke da ramuka wanda mutum in bai wa hankali zai fada. Shine ya ne ni Ahlus Sunna suke dangane da wannan, shine imrani, cewa sun yarda siffofin akwai su, Allah yana da siffa kaza, amma bila kaifin, ba tare da cewa ga yanda take ba, sannan kuma ba tare da tasawuri ba, su ringa tunanin sai sun gano yanda take. Wannan abin zai sa ka zama lafiya. Kaga in ka ce Allah yana da hannu kamar yanda ya faɗi a Qur'ani, ka tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma da kanshi, ba kai ne ka ware wadi ba, shi ya ware wadi da kanshi a cikin Qur'ani. Kina yanzu Allah ya tabbatar ma kanshi da sifa, sai kai ka zo ka tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya tabbatar ma kanshi. Kenan yanzu kaga baka ƙaryata ba wannan sifa din. Sannan kuma wurin tabbatar ma da Allah wannan sifa din, ba zaka ce ba ga yanda take kwatance, sai ka ce ka bar ma Allah sani kamar yanda ya bar ma kanshi sani. Kenan in kaga kaga ka kubuta daga kwatanta Allah da halittun shi, sannan kuma ka kubuta daga ƙaryata Allah dangane da sifofin shi. Wannan kuma shine manhaji na Ahlus Sunnati wal Jama'a. Saboda haka malam yace wa kadu umirna bil iktifai bi athari, su kuma wa'annan malaman an umurce mu da kwaikwayon ababen da suka yi, wal ihtida'i bi manazilihim wa bi manarihim, kuma an umurce mu da shiriyu da hasken su, su magabatan kwarai a kullun haka zo abinda suka yi hujja ne a cikin al'umma. Saboda shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunuhum, annabi zanno guda uku yace mafi alkhairin qarni shine qarni da na rayuwa ciki. Menene qarni? Qarni shine shekara 100. Sai yace thumma alladhina yalunuhum, daga su sai wanda suke biyo bayan su shekara 100, nawa kenan? 200. sai ce kuma thumma alladhina yununum sai ce sai wanda suke bi suke nan shekara 300 shi zaman bai suka ce duk wanda ya rayu a cikin wa'annan shekaru 300 na farkon musulunci to ya shiga daga cikin sauran magabatan malamai za a iya dauko maganar shi akan hujja da ita saboda sun samu shaida daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma wa'anda suka biyo bayan su ba ana nufin ba za a dauki ba maganar su akan hujja da ita amma su ba su cikin salaf su kuma sun zama khalaf kenan wa'anda suka biyo bayan salaf da kyautatawa sai malam yace yanzu malam ya kare mana bayani dangane da tauhid al-asma'i wa sifat yanzu zai mana takaitaccen bayani akan shi yace fa ahlus sunnati wal jama'a su ahlus sunna wal jama'a bari'una min madhahibi ahli at-ta'til sun kubuta daga mazhabobin wa'anda suke ahlut ta'til wa'anda suke at-talawa ahlut ta'til shine wanda suke kore sifofin Allah subhanahu wataala in aka ce Allah yana da kaza sai su ce ina ya za a ce Allah yana da kaza kaga duk wanda yace aka ce mishi Allah yana da kaza sai ce ya za a yi a ce kenan ya sa hankalin shi cikin abu shi kuma al'amarin Allah ya yi gare hankalin ka tukuna ya kamata ka gane wannan kenan daga lokacin da ka sa hankalin ka zaka samu matsala to ahlus sunna sun kubuta daga wannan masabi sai ce wat tashbihi wat tafi walhamdulillah kuma sun kubuta daga mazhabata al-mushabbiha su ne wanda suke kwatanta Allah akwai wanda suke kwatanta Allah sai su ce Allah subhanahu wa ta'ala yana da hannu sai ce lillahi yadun sai ce kayyadi Allah yana da hannu sai ce kamar hannuna wali yazu billah wannan kuma tashbihi ne shine anan bai bai malai yace ka kwatanta Allah da halittun shi ka zama kafir hannun Allah ba irin naka bane ba alhaji shi hannun Allah shi kadai ya sanya yake amma dai yana da hannu shine abin da zaka sani sai yace walhamdulillah tunda ahlus sunna sun kubuta daga wannan godiya ta tabbata ga Allah kinan mutun ya gode ma Allah ya kasance daga cikin ahlus sunna wa'inda ba su cikin ahlut ta'til ko kuma al-mushabbiha sai yace hadhihi hi aqidatu salafus salih malam yace wannan abin da muka ambata shine aqida ta magabatan kwarai ahlus sunnati wal jama'a suni ahlus sunna wal jama'a wa aqwalu a'immatihim fil iman billahi ta'ala maganganun da muka wagiya bai kuma balin yace shine maganganun liman ma ahlus sunna cikin abin da shi imani da Allah faman salaka maslakahu malin yace duk wanda ya bi tafarkin su ya kunu multaziman bi manhajir rasul sallallahu alaihi wasallam zai zamanto ya lazimci tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi alkiram da kuma sahabbai shi masu girma radiyallahu anhum ajma'in Allah subhanahu wataala ya kare da gare su baki da anan malin ya kawo karshen bayani dangane da al-iman billah in ba kuma ce ba kamar darasi hudu da ya wuce muka fara bayani dangane da rukuni na daya daga cikin rukunin imani guda shida shine an tu'mina billah imani da Allah shine malin ya fara bayani ya fara mana bayani shi yau ina ga wannan darasi ne biyar ne sai yanzu muka kawo karshen al-iman billah saboda malin ya fayyace maka dalla dalla abin da ya kusa ba wai kawai aka ce rukunin imani guda shida ba kai imani da Allah kace eh mun yi imani da Allah ka kare wa'annan abubuwan da muka bayyana a baya duka karkashin imani da Allah suke sai ka tambaye kanka shin ka tabbatar da su ko kuma dai kawai kai dai ka ce ka yi imani da Allah sai aka wuce kina abu ne mai girma imani idan da kin mutum ya tsaya ya gyara imani shi in mun wance ba hadisin da muka ambata rukunin imani annabi sallallahu alaihi wasallam ce mushi an tu'mina billahi sai ce wa mala'ikatu da mala'ikun shi kenan imani da mala'iku shine rukuni na biyu ko shine anan malai ce ar-rukunu sani rukuni na biyu al-imanu bil mala'ika yanzu maka bayani dangane da rukuni na biyu imani da mala'iku su wane ne mala'iku kuma menene matsayin su yaya ake imani da mala'iku shin in ka wadi da bakinka kace nayi imani da mala'iku akwai su ka kare ko kuma akwai sauran zance yaya halittar mala'iku take menene aikin mala'iku duka mallan sai maka bayani a karkashin wannan babu sai yace al-imanu bil mala'ika iman da mala'iku huwa al-imanu bi wujudi abu na farko shine ka yarda akwai su imani da samu su in ka yarda akwai mala'iku yanzu akwai wanda bai yarda ba akwai mala'ika to wannan kafiri ne saboda ya kafirce ma samuwan mala'iku abinda Qur'ani ya tabbatar abu na farko mutum ya yarda akwai mala'iku wa huwa at-tasdiqu bi a'malihim malai yace shine gaskata ayyukan su allati yaqumuna biha fi hadha al-kawn ayyukan da suke gudanarwa a cikin wannan duniya. Fahum khalqun min alamil ghaibi la narahu, su mala'iku ne, malin yace wasu halittu ne waɗanda suke cikin duniyar gaibi saboda ba mai ganin su. Abinda baka gani yana cikin duniyar gaibi kenan, kamar lumashi baka gane shi duniyar gaibi ce amma akwai shi. To su ma mala'iku a duniyar gaibi suke, ba a ganin su. Walakin malin yace amma nu'minu bihim, zamu yi imani da su, imanan jaziman, cikakken imani, la yatafarraqu ilayhi shakku, imanin da shakka ba ta iya ratsa shi. Daga lokacin da aka warza maka shakka dangane da yi usamu mala'iku, to imanin ka da su dama ba cikakken imani bane ba. Sai ce wala rai, kuma babu kokwanto dangane da imanin su. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani dangane da samu mala'iku, sai ce amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, sai ce kullun amana billahi, sai ce wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Allah yace amana ar-rasul, manzo yayi imani da annabi aka fara, to wane ne kai ya kuma da zaka imani ba? Annabi yayi imani ne da Allah, da miye imani? Bima unzila ilayhi min rabbihi, da abin da aka sako mishi daga ubangiji shine Al-Qur'ani. Wal mu'minun, ya Allah ce mu'mine ma sun yi imani, kullun gaba daya da manzo da mu'mine kenan, amana billahi, sun yi imani da Allah, sai ce wa mala'ikatu, kuma sun yi imani da mala'iku, mala'ikun Allah, wa kutubi da littafan wa rusuli, da manzanni Allah, sai ce la nufarriqu bayna ahadin min rusuli, ba ma rabawa tsakankanin ɗaya daga cikin manzannin Allah. Musulmi baya bambanta annabawa da manzannin da Allah ya tura. Musulmi ba zai zama musulmi ba sai ya imani da annabi Musa. Musulmi ba zai zama musulmi ba sai ya imani da annabi Isa. In ka yi imani da manzanni kace banda annabi Isa ba musulmi bane kai. Dole sai ka yi imani da su gaba daya saboda Allah ya tura su. Amma yanzu kaga sabanin sauran addini, in ba Yahudi ne kai kawai, ba za ka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma kai ba Yahuda ka kake. Kristoci wanda muke rayuwa da su a yau ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sun yarda da annabi Isa ne kadai, kuma addinin su kyan yana nan yanda yake. Amma mu fa, kai musulmi in ka kuskura kace baka rayuwa da annabi Isa, musuluncin ka ya tashi aiki. Saboda la nufarriqu bayna ahadin min rusuli, ba mu bambance wasu kankanin ɗaya daga cikin manzannin da Allah ya yi. Sai malam ya ce faman ankara wujudal mala'ika, duk wanda ya yi inkarin samuwar mala'iku faqad kafara, ya zama kafiri. Darasin nan biyu an cika ambaton kafirci biya, to amma dai ya zai haka nan ne, duk wanda ya ce bai yarda da samun mala'iku kafiri ne. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a Qur'ani a cikin surati An-Nisa'i, ya ce wa man yakfuru billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah ya ce duk wanda ya kafirce ma Allah, ya kafirce wa mala'iku, ya kafirce wa littattafan Allah, ya kafirce wa manzannin Allah, ya kafirce ma ranar lahira, wannan mutumin hakika ya bata-bata wanda yake mai tsananin nisa. Batan nashi ma a nesa yake. To malamai suka ce wannan batan mai tsananin nisa abinda ake nufi shine ya shiga cikin sauran arna, ba shi daga cikin sauran musulmai, saboda ya kafirce wa mala'iku. Kaga anan yanda Allah ya jiro, Allah mala'iku littattafai manzanni ranar lahira, duka rukunni ne guda biyar na imani, amma to kaddara ce bai faki anan ba. Yace to wanda ya kafirce musu ya riga ya bata wanda yake mai tsananin nisa. Sai malamai suka ce to tunda haka ne wannan abin da Allah subhanahu wataala ya faɗi, in mutum ya kafirce wa mala'iku to haƙiƙa ya zama kafiri. Fa ahlus sunnati wal jama'a, balin yace ahlus sunna wal jama'a yu'minuna bil mala'ikati ijmalan wa tafsilan, sun yi imani da mala'iku bai daya, shine ijmalan gabaki daya, wa tafsilan sannan kuma da ɗaiɗaiku daga cikin su. Ya kace ijmalan shine abin da ya hada dukkanin sifofin mala'iku gaba daya, tafsilan kuma shine wanda wasu wanda aka bayyana labarin su. Yanzu misali, in aka ce maka wannan makarantar ta sai ya jide akwai yan terminal, ya ce maka a makarantar sai ya jide akwai dalibai, amma ya daliban ba yan terminal bane kadai, to imanin ka da zaka ce akwai dalibai, kaga ai ijmalan kenan, da yan terminal da wanda ba su ba. tafsilan kuma da kayar da akwai internet saboda su ambata maka su magana su ake to shine yace ahlu sunna sun yi imani da malaiku ijmalan gabaki ɗayan su da wanda Allah ya ambata da kuma wanda bai ambata ba shine ijmalan wa tafsilan da kuma bai dalla dallan su wanda aka mana bayanin su a cikin alqur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda a cikin malaiku akwai wanda an hode su ga ayyukan su akwai kuma wanda Allah bai faɗi ba mai aikin su ko malaiku ne to bazaka ce ma nayi imani da wanda aka ambata mun su su kuma sauran ba ambata ba iman da su ba a'a dole kai imani da duka biyun ga baki da shine anan malaike ne sai ce ijmalan fi man lam yusam abinda ake nufi da ijmalan shine cikin wanda ba faɗi mana ba su ba ga mana ba su ba ambata mana ba su ka yarda da su wa amma tafsilan amma tafsili da yace anan yace fa bi man sahabihi dalil shine wanda dalili ya inganta akan shi man mimman samahum Allah ta'ala wa rasul wanda Allah ya ambace su ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su ka jibril kama malaika jibril kaga malaika jibril an ambace shi a qur'ani kuma an ambace shi a hadisi bila adadi kenan kaga shi an ambace shi to sai yace al muwakkal bil wahyi jibril shine aka wakilta ne da wahayi duk annabawa da manzanni wanda suka gabata in Allah ya tashi yin wahayi gare su yakan turo musu malaika jibril saboda wahayi shine wakilin wahayi sai yace wa mika'il al muwakkal bil matar da kuma malaika mika'il wanda shi an wakilta shi ne da ruwa shine malaikar ruwa duk ruwan da za a duniya shine shugaba shi yake tsara yadda za a yi shi yake cewa kare yimi da dare a fara ruwa da magaram bayan minti uku ya tsaya yaje mata yaje tasawa ya cigaba da yi awa biyu yana yi inna magaram musulmin ta uku in ta samu tun awa biyu kuma ba wanda sai ce dan me yasa eh in kuma kana da jato yi maka da haka Allah ya tsara kai shi ya wakilta dangane da tsara ruwa sai ce wa israfil da kuma malaika israfil al muwakkal bin nafhi fi su wanda aka wakilta da gusa a cikin kawo shi kuma wannan aikin shi zai kiyama ta zo yana nan da kaman shi a hannun shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jira yake kawai ce mai gusa to gusa bi ce zai in yayi gusa ta farko duka wanda suke da rai sai sun bar duniya nafhatul ula kenan fa idha nukhfiha fi suri nafhatun wahida lokacin da za a yi gusa ta farko a cikin kaho duk wanda yake da rai mutum aljani ita ce duwa su duk inda mutum yana da rai to shikenan wannan gusa in yi karanta sai ya mutu kenan yanzu kiyama ta zo summa nukhfiha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzur in aka gusa ta bi kuma shikenan duka wanda suka mutu tun daga na farko har na karshe kowa sai ya taso yanzu an tashi kiyama kenan kowa zai girba abin da ya aikata Allah ya sa mu iski alkhairi sai mallam yace wa malakil maut al muwakkal bi qabd al arwah da mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta shi da kwace ran mutane shi kuma wannan duk wanda zai mutu sai sun yi arin gama da shi shine wakilin daukar rai shi yake daukar duk wanda kaga ya mutu mala'ika al malakul maut shine wanda yazo ya dauki ran shi saboda shi Allah ya wakilta mu wannan aiki to malakul maut sunan shi amma mu a ƙasa wasu mai ya shahara da wani suna ana ce mishi azra'il ko malaika azra'il to wannan malaika azra'il da ni ba san inda aka samu wannan sunan ba kuma malamai da yawa sun ce wannan sunan ba shi da asali bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai tabbata ba daga Allah subhanahu wataala kenan ba za a ce mishi ba azra'il sun da bai tabbata ba sai dai a ce mishi malakul maut tunda a qur'ani malakul maut aka ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum haka Allah ya kira shi malakul maut kenan ga malakul maut zaka ce mishi malaikan mutuwa haka sunan shi babu wani azra'il amma mutai na wadi yayi wasa sai ya ce kuma wa malikin khazinin nar sai kuma malik shi ma malaika ne amma shi wannan shine wakilin gidan mutan jahannam wal yazullah shi shine mai gadin muta malik duk mala'ikun da suke ma mutane azaba a wuta karkashin shi suke shine ogan shi kaji kamfani ne shi gidan wuta ke sunan shi malik aina ka ambata shi Allah ya ambata shi a qur'ani wa qalu ya maliku liqdi alaina rabbuk qala innakum makithun da yan wuta azaba ta wuta azaba ta azaba suka ce ya maliku da Allah amma Allah magana ya kalle mu mana yace ina inda kun maki su ba inda za ku kula nan ai an zo muku da ayoyin Allah a duniya kuka yi ta wurin kai lokacin da ake ce maka ka bi Allah gani kake yi kayan wasa ne sai yanzu kuma Allah ya maka kamun ka ce Allah ya kalle ka ba kallon da zai maka muna nan da kuke ce musu to kaga wa'innan mala'ikun da aka ambata malin yace dukkan su suna daga cikin mala'iku wa'inda suke an bayyana mana su tafsilan ajmalice a bayyane amma kuma ijmalar su ne hawayin da ba a ambata ba kuma dukkan su mala'iku ne kamar yanda dangane da abin da ya shafi manzanni ne akwai wanda aka ambata akwai kuma wanda ba a ambata ba dukkan su sai kai imani da su imanin kai yake cika sai ce wa ahlus sunnati wal jamaa su ahlus sunnati wal jamaa yu'minuna bi wujudi al mala'ikati al kiram sun yi imani da cewa akwai mala'iku masu girma wa annahum yaskununa as-sama kuma su mala'iku a sama suke rayuwarsu a sama take wa hum ibadun makhluqun kuma su bayi ne wanda Allah ya halicce su khalaqahum Allahu bin nur Allah ya halicce su da haske kaje da abin da aka yi mala'iku kamar yanda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khalaqa Allahu al-mala'ikata min nur Allah ya halicce mala'iku da haske wa khalaqa al-janna min marijin min nar ya halicce al-jannuda burkushi na wuta wa khalaqa adama min mawsifa lakum an halicce adam da abinda aka ambata muku shine laka su mala'iku da haske Allah ya halicce su in adam aka yi su da laka su kuma al-jannu aka yi su da burkushin wuta sai ce wa hum zawatun haqiqiyya su mala'iku zati ne wa'inda suke na haqiqa da aka ce zati na haqiqa shine suna da jiki kaman abin da yake da jiki shi yake ce ma zati ko ba kaman iska bane ba zaka ce ina zati iska yake baka iya wada shi duk da ita iska ba a ganin ta tana daga cikin alamul gaib amma ba kaman mala'iku mala'iku suna da jiki an bata ma wani bangare na abin da yake cikin halittar su kamar yadda nan gaba kadan watakila malin zai ambata mana wannan sai ce walausu walaysu quwan khafiya ba ƙarfi bane ba wanda yake koye kamar yadda suke faɗi akwai wanda suka ce mala'iku ba halitta bane ba ba wai zati bane gare su a ƙarfi ne na musamman wanda Allah yake bi a koye ba gane shi to ba haka bane ba su zati ne wa annahum khuliqu qabla khalqi adam alayhi salatu wasalam kuma Allah ya halicci mala'iku ne kafin ya halitta annabi adam mana halittar mala'iku ta riga ya halitta annabi adam kinin sai da aka halicce su tukwana aka halicci mala'iku tukwana aka halicci annabi adam sai ce wal mala'ikatu khilqatuhum azima kuma mala'iku halittar su girma gare ta ta wuce yanda kai kake tsammani yanda ake ba da labarin adawa da samudawa wanda suke da karfi da kuma manyan jiki to ba yanda za a kwatanta su da girman mala'iku akwai wani daga cikin al-qussas malaman ahli sunna suna kiransu al-qussas su ne wanda suke bada labari to yanzu sun daki magana a bakin kasuwa yawanci bakin kasuwa suke zuwa kuma inda mutane suke taro ku saka kankance ba kawai yanka ji mutane doka ya ayyuhal ladina amanu wa shi wa zai to suna al-qassas sukan bada labari kawai wani lokacin wani labarin da zasu bada ce gani ko suna bada ne dan a sha dariya ko kuma menene amma dai galibi abin da suke kawa isra'iliya ne dai daga cikin qassas yake cewa wai ba'adi guda daya daga cikin mutanen abin ga adawa in zai yi balaguro wata daya da ya bar garin sa yana tafiya balaguran da yake amma yan garin sa suna tsinkaye shi saboda tsananin girma yanzu kai kai nan kai ta yi minti ne ma ka bace to shi wai saboda tsananin girma sai ya wata guda na tafiya amma yan garin nan shi in ga ne ga ba bacin karai wannan yana sai kutunta yanda girman adawa yake wajen halitta amma anan mali yace khilqatu ma'zima halittar mala'iku girma gare ta minhum man lahu janaha a cikin mala'iku akwai wanda fuffuke bi gare shi yana da fuffuke daya daga nan dai daga nan bi kenan wa minhum man lahu thalatha a cikin sa akwai wanda yake da fuffuke uku wa minhum man lahu arba'atun a cikin sa akwai wanda yake da fuffuke hudu wa minhum man lahu akthar min dhalika a cikin sa akwai wanda yake da sama da dagu wa thabata kuma ya tabbata anna jibril alayhi salatu wassalam malaika jibril alayhi salam lahu 600 janah ina da fuffuke 600 kullu janahin minha kowane fuffuke guda daya saddal ufuk in yayi tsi a gabanka baka ganin gabanka ma'ana ya kare ma koyi ya shayi ma koyi saboda girman shi to irin wannan fuffuken nashi guda daya naka ce ya kare maka gabanka baka ganin kuma to yake tunan ta kuma guda 600 nawa ne wannan fuffuke ne kuma wani bangare ne na halitta shi to shi in yayi shi ne yake shiga ni kiran mala'iku kiran mala'ika jibril fuffuken shi guda 600 ne kuma mallin yace wa yu'minuna bi annal mala'ikata lahum quwwatun 'azima ahlus sunna wal jama'a sun yi imani cewa mala'iku suna da karfi mai tsananin girma suna da karfi mai yawa wa hum jundun min junudillah kuma su din musu da karu ne daga cikin dakarun ubangiji bal hum a'zamu jundullahi ta'ala kai a cikin dakarun da Allah yake da babu wanda yake sama da mala'iku sune sama da kowanne daga cikin dakarun Allah qadiruna 'ala at-tamassul bi amsalil ashya Allah ya ba su baiwar su iya siffanta su rikida su koma wato siffa ta wani abu والتشكل باشكال جسمانيه كما الله يبا سي دامس ركيدا سي زمنتو جيكي irin wanda mutane suka sani saboda malaika yana iya koma dan adam ya tabbata hadisi da dama malaiku sun zo a siffar mutane kenan wannan wata kudura ce wanda Allah ya ba su yanzu kai dan adam wato wani in kana so karkide ya za ka koma me zaka koma dan adam kaga ba shi da wannan yincin kawai dan adam yake ko buzuzu ba ka iya koma to su suna da wannan damai Allah ya ba su ita sai ce hasba ma taqtadiha alhalat allati yu'dar biha Allah kuma su ma in zasu koma wani zinsirkida ba suna da kida bane ayyanda suke so a suna da kida ne ayyanda Allah subhanahu wataala yake so daidai gulgudin buƙatuwar da ta kama in ana buƙatar mala'ika kaza ya koma sifa kaza to zai koma saboda gulgudin yanda Allah ya so wa hum yataharrakun kuma mala'iku suna motsi wa yas'adun suna tashi wayan zilun kuma suna sabkowa tunda ai suna da fuffuke kaga akwai maganar tashi kenan sannan kuma wayan zilun suna sabkowa malaika jibril da su dai mi'raji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai wayan annabi sallallahu alaihi wasallama ko suka tashi sama kaga malaiku suna tashi kenan kuma suna sabkowa tunda malaiku suna sabkowa kamar yanda yazo a hadisi bila adadi sai ce wa yu'minuna bi annal mala'ikatal kiram kathirun ahli sunna sun yi imani da cewa malaikun Allah da yawa ne la ya'lamu adaduhum wa la yahsihim illa Allah azza wa jalla wa la yuhsihim illa Allah azza wa jalla qala tabaaraka wa ta'ala ba wanda ya san adadin su ba wanda ya san yaya yawan su yake sai Allah shi kadai dan saboda kakkai tamanin yanda za a iya cewa yanzu ana harsashi a ce ga adadin mutanen da suke rayuwa a duniya yau harsashe na ƙarshe sun ce mutanen da suke rayuwa a duniya mutum miliyan 7.5 ne mamance kaga yanzu kina na iya cewa mutanen duniya kaza ne to su mala'iku ba wanda ya sai ga maka adadin su shi dai halacce su shi kadai ya san ko su nawa ne qala tabaaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san dakarun ubangijin ka sai shi kadai kuma yi illa zikra lil bashar kuma wannan ba kuma bane mafaci tunatarwa ga wanda suke ɗan adam ana tunatar da adam ne kaga kana tambili kana shigantaka ka Allah ya kyale ka Allah yana da dakaru kuma wanda kai baka isa baka san yawan su shi kadai kawai da ka kama Allah bashi da dadi wal mala'ikatu ibadun muqarrabun min Allah ta'ala wa mukarramun Allah yace mala'iku bayi ne wanda suke makusanta ga Allah wa mukarramun kuma abin girmamawa la yusafuna bidhukura wal unutha ba a siffan tasu da mazantaka ko matantaka a dan adam ana yace ga mace ga namiji to a mala'iku babu wannan babu mace babu namiji ba siffan tasu da wannan su ba cewa ga macen mala'ika ga namijin mala'ika a su kawai sinifi guda ne kuma ba maza bane ba mata bane wala yatanahakun yatanakahuna wala yatanasalun ba sa yin arme kuma ba sa aikuwa dan adam yake arme da shi da aljinnu go sai sa hidiya to su mala'iku ba su arme ballantana ma su aiku la ya'kuluna wa la yashrabuna, ba sa ci kuma ba sa sha, kai ne kake yin yunwa. To su su yin yunwa da rashin ci abinci, ba su ci abinci ba su ci ruwa. Wa la yamalluna ibadatullahi ta'ala, kuma ba su gajiya wajen bautan Allah. Kai ne kake gajiya kace ka wallahi ya barci ya kwashe ni, ina jila ne ina kiran sallah amma nai nai in tashi abin ya gagara. Ayya su musu wannan Allah yana wadin kaza tun sun gama wannan sunni malaiku sai ce wala yafturuna anha, kuma ba sa gajiyawa dangane da umarnin da Allah ya musu. Tunda yanzu shi dan adam zai gani yana yin abu wata ran sai gajiya kosa, to su musu kosa kamar a ce wai ga wata ibada nan suna yi ga Allah, ce wani lokaci sun kosa sun bukaci hutu babu wannan tare da su. Wala yata'abun, yace musu gajiya. Wa yattasifuna bil husn, kuma suna da kyau, ana sifanta su da kyau, babu maimuni a cikin malaiku, dukkan su kyau gare su. Wal jamal, al husn wal jamal duka abu guda ne, kyau ake nufi. Sai yace wal haya, kuma suna da kunya. Yanzu dan Allah in an ce malaiku suna da kunya, to dan adam yanzu in aka ce wa annabi shi da kunya ai harkar ta lalace. In dai malaiku sun yi kunya, to ina ga dan adam yace to wal haya, ana sifanta su da kunya. Wan nizam, sun ana sifanta su kuma da tsari, malaiku tsari gare su bisa abin su sakaka. Dan adam ne ke abin sha'awar gaje babu lisani, su tsari gare su. Wal amalir rashidati, ana siffanta su da ayyuka wa'inda suke na ƙwarai, wasu sifatul hamida da siffofi wa'inda suke abin yiwu. Wal mala'ikatu, mala yace mala'iku, yakhshawna Allah ta'ala wa yakhafunahu, suna tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, kuma suna kaffa kaffa game da abin da ya shafi Ubangiji. Wa yusabbihunahu laylan wa nahar, suna yi mishi tasbihi dare da yini. Wa yatufuna bil baitil ma'mur, suna kuma kewaye baitil ma'mur alladhi huwa fi sama'i sabi'a, wanda yake cikin sama ta bakwai. A sama ta bakwai akwai wani guri ake ce mishi baitul ma'mur, an ce yana daidai da saitin da Ka'aba take, saboda Ka'aba ita ce take tsakiyar duniya, inda Ka'aba take nan ne tsakiyar duniya. To haka saitin ta har zuwa sama ta bakwai, anan ne za a samu baitul ma'mur. Yanda addako mutane a kasa suna kewaye dakin Ka'aba, haka a baitul ma'mur addako mala'iku suna kewaye baitul ma'mur. To anan akwai mala'ikun da suke kewaye shi. Sai ce wai uminu nabi annal mala'ikata yakhtalifuna 'anil bashar, ahlus sunna sun yi iman da cewa mala'iku sun sha bamban da dan adam, ba dai ba suke. Bi annahum yubilu al-ta'ati wa 'adam al-isyan, saboda su Allah ya halicce su akan biyayya kuma ba su saba ma Allah. Alaiha mala'ikatu nabi lazim shidadu, sai ce la ya'suna Allah ma amara, su bisa saba mala'ika bai saba. Dan adam ne yake saban Allah, kai ku ai tun daga nan ma an samu bambanci. Khalaqahumullahu li'ibadati wa tanfizi amri, Allah ya halicce su ne kawai dan su bauta ta mishi, kuma in ya musu umarni su bi. Qala ta'ala anhu, Allah ya faɗa game da su. Wa qalat wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan subhanahu bal 'ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lam ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وإن أي يقول أبو الله أنا بياني تنقل الملائكة يتي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وي سكتي كافر سكتي الله يالك دا سكتي الله ينا دا شيني وإن سكتي النبي إيسا نا الله لكم وإن سكتي أزير نا الله لي. الله يتي سنفا دي حكا نان سبحانه سركي يا تبتك الله تينا دا bal ibadu mukarramun, bare dai abinda Allah gare shi shine bayu wanda suke abin girmama. Sai ce la yasbiqunahu bil qawl, ba sa riga ya shiga magana. Hum bi amrihi amrun, kuma su da umarnin Allah suke aiki. Ya'lamu ma baina aydihi, Allah ya san abinda suka riga suka aikata. Wa ma khalfuhum, da abinda za su aikata a nan gaba. Wa la yashfa'una, kuma ba sa yin ceto illa liman irtada, sai ga wanda Allah ya yarda su cece shi. Wa hum min khashyatihi mushfiqun, sannan kuma su suna kaffa kaffa da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan aya ta tabbatar da cewa mala'iku ga yanda suke, ba iya Allah ne ba, amma bayi ne. ma wanda suke abin giran ma sannan kuma ta tabbatar da cewa mala'iku suna yin ceto a cikin wanda zasu yi ceto a ranar lahira akwai mala'iku amma ba wai zasu ceci wanda suke so bane ina daga cikin abin da ake yaudaran al'ummu musulmi musamman a irin wajajen mu nan cewa wai ga wani nan da an dai lahira shi zai ceto sai ka gani mutane suna ta yin qurbani gare shi in aka ce wanga yana yin ceto in kana da wata ila'atan ma wata ishadda matarka ta yi abinci mai daɗi dai a ringa kwasa ana kai wai mi wai ceto gare shi a ranar lahira kenan yanzu kuka kai sai ce to insha Allah kuna ciki akwai maruwayi da suka shahara cewa wai akwai wani da zai zo da babban riga aljihu 70,000 gare ta duk aljihu ɗaya mutum 70,000 zai sa a lahira wai kai sa aljanna kai ka ji zuki ta mallamala kai daga jin wannan ka san ƙarya ce saboda mun san kowa a tsirara zai tashi amma yanzu ga wannan ana ce mun koyi da riga zai zo kuma rigan ma mai aljihu 70,000 to sharaɗin ceto ma malamai suka ce wato shi ne guda biyu ceto ba a yi shi sai in ya cika sharaɗi guda biyu iznillahi lishafi an yashfa wa ridallahi fil mashfu'i an yushafa lahu malamai suka ce ceto bai samu wai da su wannan rukunin guda biyu rukunin farko shi ne wanda zai ceta Allah ya mai izini saboda haka kawai zai ce muku ya ceto a Allah ne zai ce wani ka cancanta je kai ceto ba wai shi bane ba a duniya zai ce muku a ni ma ina ceto ba wannan zancan sannan in Allah ya ce wani ka je kai ceto sharadi ne bishi ridallahi fil mashku'i an yushafa lahu Allah ya yarda ga wanda za a ceta wai kuma an ce fa mutum zai ceta ba shi bane zai ceto da kanwan matata da yan matata da sarakuwata su zai ceta a Allah ne zai zaɓo mushi wanda zai ceta sai Allah ya baka izini kai ceto kuma in ya ce kai ceto ceto ka ceci wani da wani shine bayani saboda haka wanda zai ce muku zai ceto saboda shi in ma yana da ceto wanda wannan ma yana bukata a koma a sake lissahi in ma yana da ceto in ba shi bane zai zabo wanda zai cuta wanda zai yi ceto cikakke kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya labari shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan shafa'atul kubra wanda za a zo a yi hisabi akwai kuma wani ceto wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi daga cikin al'umma shi kuma kaga in wani zai ce maka zai yi ceto yayi mu ceto ya ne ban dangane da wannan sharadin guda biyu annan dai mala'iku yace wala yashfa'u illa liman tada ba sa yi ceto sai ga wanda Allah ya yarda a ceta mala'iku kenan kuma a zo a ce maka wannan Afirka din mu zai ceci mutane Allah ya yarda Allah sauke sai ce wa yu'minuna bi annal mala'ikata la ya'maluna al-ghayb la ya'lamuna al-ghayb illa ma Allahu jalla wa ala ahlus sunna sun yi imani cewa mala'iku ba su san gaibi ba face abinda Allah ya sanar da su babban magana ke kaga ai anan ma ana cewa ana ta gardama ana ta bada lokaci a wani ya san gaibi ko wannan ma ya gaci masa sunan su masu san gaibi duka bai bukata bada lokaci ba wanda ya san gaibi sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaib yace illa Allah ba wanda suke cikin sama da wanda suke cikin sama ba wanda ya san gaibi sai Allah kinan wannan ayat ta kawo karshen zance to mala'iku ma ba su san gaibi ba kuma wannan shine aqida ta ahlus sunnah wal jamaa qala ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin Qur'ani cikin suratul Baqara lokacin da ya halicci annabi Adam sai ce ma mala'iku da ya halicci abubuwa sai ce mala'iku ku ambaci sunayen wa'innan abubuwa mala'iku ba su sani ba sai ya halicci annabi Adam wa allama Adam al-asma sai ya karantar da annabi Adam sunayen sai ce qala ya adamu ambihum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taqulun wa ma taktumun cewa lokacin da yake mala'iku su ambaci sunaye suka ce su ba sani ba qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim suka ce sarkiyata ya tabbata gare ka ubangiji ba mu da ilimi face abinda ka sanar da mu lalle kai masani ne kuma mai hikima kaga annan mala'iku sun tabbatar da cewa ba su sani ba sai sai abinda Allah ya sanar da su shi kuma gaibi shine ka san duk abinda zai je yanzu amma anan Allah yana tambaye su su faɗi wani abu amma suka ce ba su sani ba kaga anan ya tabbata da cewa lalle su ba su san gaibi ba sai ya ce kuma wal mala'ikatu la yadkhuluna baitan fihi timsalun ta mala'iku ba su shiga gida wanda an da kai gumki duk gidan da akwai gumki mala'iku ba za su shiga cikin shi wala suratu kuma duk gidan da akwai zane ba sai shiga shi wannan yana bukata a danyi bayani ko me yake nufi da zani shine duk zanin abin da yake da rai shi yasa malumai na zamani irin su Sheikh Ibn Baz da sauransu suka yi magana cewa bayyana halitta a kawo hoto a cikin gida ko da hoton ka kai a ce akwai wanda suke zuwa an yi armas hoton mata da miji sai a kawo a salon kana shigowa assalamu alaikum ku ci iri ku ci kaci karo da su to wannan abin bi halitta ba saboda zai iya shigowa cikin kalkashin wannan babi na cewa mala'iku ba za su shigo wannan gidan ba saboda shi kan shi hoton dan adam sura shi kan shi hoton dan adam sura kuma bayani dangane da hoto bayani ne wanda malamai suka riga suka tattauna akan shi kuma zance mafi rinjaye shine gaskiya a nisance shi tiye abin da yake anan yace mala'iku ba su shiga gidan da adda kai zani wala kalbun kuma ba su shiga gidan da adda kai kari na masu zuwa cikin nan dan kuikuyin ya muni ba ni shi kawai mutun ya aje wai shi dan bariki ne dole ya aje kare a gidan shi duk wanda ya aje kare a gidan shi to ya raba mala'iku da gidan shi saboda ba za su shiga ba wani dan kuikuyo ya taba zauwa gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ba a gan shi ba ya sallabe ya fada ya boye a can cikin dakin Aisha kasan gado mala'ika ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya daga bakin kofa aka yi mishi izini ya shiga ya ce a'a ba zai shiga ba in mala'ika bai shiga gidan manzon Allah ba saboda kare kai waye zai shiga gidanka ba wannan magana babu yanda za a yi mala'ika shiga cikin gidan da adda kai kare kuma za a yi kare a cikin gida yana da matsala matsalar shi shine in dai ba karen da shari'a ta yi izini ba akwai karen da shari'a ta yi izini mutum ya rike shi shine karen da ake zuwa a yi harauta da shi saboda a cikin karnuka shine al-kalbul muallim wanda Allah ya ambace shi cikin suratul ma'ida wanda zaka ta yi in ka gani abin harauta sai ka tura shi in yaje ba ya kashe ta ba zai kawo abin harautar ne ya kawo mai gidan shi irin wannan karen shari'a ta bada dama a rike shi sai kuma al-kalbul haris shine wanda yake gadi wanda kuma shi wanda yake gadi ba wa mutum bai zo tsakar gari ya sa kare a gidan sai ce a ni kudi gare ni gadi yake mun ba irin wannan gadi yake nufi ba irin gadin da in ka aje shi a kusa da kai to kaman irin wanda suke zuwa karshen gari misali wanda sun yi nisa da mutane kuma watakila ai zawa a zambace su a yi musu sata to irin wannan sai aje kare shine shari'a ta ba su dama daga lokacin da mutane suka riske su kuma suka zama gari to sai aje wannan karan sai nisa da shi shine mafi dacewa saboda hadisi ya tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya aje kare a gidan shi wanda ba karen da shari'a ta ba shi dama ba to a kullun ta Allah yi wannan karen da ya aje a gidan shi na ci da shi ana zaftare mai lada kullun ta Allah kiradi guda kullun a zaftare mai kiradi guda a ladan ka kai ga yarda menene kiradi guda kiradi guda shine malamai sun kwatanta kiradi suka ce daidai yake da nusun Uhudu mun san dutsen Uhud ina na a Madina da Allah da Annabi in mun tashi yanzu ko yayi tayi bincika a cikin Google Jabal Uhud dutsen Uhud ya ga girman shi dake in zaka kewa shi kawai sai kai kilo 7 da wani abu wannan kewan shi ne kuma tsawon shi ya kai 700 meter shi dutsen Uhud sai aka ce kiraji guda lada kiraji guda shine mai girman dutsen Uhud kullun ta Allah saboda ka aje kare za a saftare maka ladan da kai na ibada saboda wannan aje kare ina dalili yanzu wanda ya aje kare tsawon rayuwar shi in ya tafi zai iske a lahira duk ladan kare ya kwashi subhanallah kai ka aje kana ta sallah shi kuma kare na kwashi ladan ina dalili kuma kai kake neman shi abinci kai kake zuwa da kudin kana sai mai nawa aka ga wannan abun kaman in ka zauna kai ta ni za ka gani da cewa lalle ya kamata a ce mutum ya sake duba na farko to shi anan mallan yace mala'iku ba su shiga gidan da adda kai kare wala yusahibuna rufqatan fi hajarsu wannan ma ta magana ce yace kuma ba su zama a gurin da adda kai jaras menene jaras malamai suka ce shine mizmarul shaytan mizmarul shaytan shine sauti na shaytan kuma malamai sun fassara sauti na shaytan shine duk abin da ya shaye kada kade sautin shaytan saboda ka in gidanka ana yin kide kide to in ba kashe ba mala'iku ba za su zo ba mu kuma yanzu da wuya ka samu gidan da adda kai wanda ba jin kada kada ko saboda Allah ya kama zamani sai muka meka ragaman tai yadda al'amuran mu a hannun mata su kuma mata buziye da kidi ya ce wallahi mata ne ba iya su a ana iya su mana in ka biya mata za su hada ka samu rahama ubangiji shi yasa aka ce kai ne shugaba kai ne zaka jagoranci mana kai zaka tuka tahiyya in ta sauka sai ka maido ta saboda ita dama kullun cikin sabkar take to kun ji ne mizmaro shaitan shine aljaras duk abin da ya shafi sautin shaitan kidi piano gitar da duka dangin abin da ya shafi kada kadi su ne anan ake nufi aljaras to wanda addu kai irin wannan abuwa a cikin gidan shi mala'iku ba za su shigo ba sai ce wa ya ta'azzauna mimma yata'azza minhu banu adam malam yace mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa da shi yanzu da wani zai zo nan cikin shi murda yayi tusa dai sai mun cutu to mala'iku ma za su cutu da wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ci tafarnuwa kada ya zo masallaci me yasa saboda zai cutar da ƴan sahu kuma mala'iku suna masallaci su ma zai cutar da su duk abin da ka sai yana cutar da dan adam yana cutar da mala'iku kenan a guji abin da zai cutar da dan adam in an guje shi kenan an guji abin da zai cutar da mala'iku sai malam yace wa ahlus sunnati wal jamaa su kuma ahlus sunna wal jamaa har ila yau yu'minuna bi anna al mala'ikata sun yi imani da cewa mala'iku masu girma kad hajabahum Allah ta'ala anna Allah ya katange mana su ban ma iya ganin su fala narahum fi surihim allati khuliqu fiha huliku alaiha ba za mu iya ganin su ba akan surar su wadda Allah ce su in mutun ya gani mala'ika a siffar da Allah ya halice shi to insha Allah gobe da shi za a yi loma a makwantai ba ya iya magani ba mutuwa zai a ce yau Allah ya mana kashafi maganin da Allah ya halice mala'iku babu ɗaya mu da zai iya tashi da rai saboda girman halittarsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika a siffar shi mala'ika jibril a siffar shi ta mala'ika da fuffuken shi 600 annabi ya gan shi sau biyu amma a lokacin da annabi ya fara ganin shi yaya al'amarin ya kasance shi kuma manzon Allah ne kuma Allah ya sa mashi ƙarfin ya iya tabbatuwa ya ga mala'ika amma duk da wannan a hurgice ya koma gida manzon Allah kenan da ni da kai muka ga mala'ika ya al'amarin zai kasance sai ce walakin kashafahum li ba'di ibadi mala'iku Allah ya yi kashafe su ga wayansu daga cikin bayi kama ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam jibril ala surati allati khalaqahu Allah alaiha marratayn kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril a surar shi da Allah ya dace shi har su biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a Qur'ani ki cewa wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha hakika ya ga shi wani safka ta daban a daidai magariyar takewa kaga an Allah ya tabbata da cewa annabi ya gani ya ga mala'ika jibril wa qala aw al-qur'an da bayyake yake cewa wa ma sahibukum bi majnun wa laqad ra'ahu bil ufqil mubin yace ai mutumin kuma mahaukaci ne ba hakika ya gane shi a wani sarari wanda yake mabayyani shine lokacin da yazo mishi a dutsen Uhud yazo mishi da wahayi a lokacin nan ya gane shi sannan kuma a sako shi ta biyu mala'ika annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane shi lokacin da zasu yi Isra'i da Mi'raj ya gane shi a siffar shi ta mala'ika sai suka yi wannan siffofin guda biyu da ya gane shi akan su shine ganin da ya mishi gani na hakika sannan kuma akan samu kamar da muka ambata a baya mala'ika ya yi shigar dan adam ko kuma ya wata shiga ta wata halitta sai ya zo kaga kenan in ya shiga dan adam ma yana iya ganin shi hadisin Umar bin Khattab wanda yake cikin 40 nawawi annabi sallallahu alaihi wasallam Umar yake cewa muna zaune da manzon Allah bai mana hadin julus da inda rasulullah sallallahu alaihi wasallama istala alaina rajul suna zaune da manzon Allah a masallaci sai wani mutum ya zo su ba su san shi ba yana da horin kaya yana da bakin gashi gashi da kyau suka yi hira da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kare ya tahiyya shi sai annabi ya tambaye sa abai yace ya Umar atadri mai sa'il ko kuma awatar waya atadruna man sa'il shin kun san waye yazo yana tambaye wannan suka ce Allah wa rasulu a'lam Allah da manzon shi suka sani sai yace fa innahu jibril mala'ika jibril ne yazo kaga dan mala'ika jibril yazo a siffar mutum sannan kuma ya tabbata cewa mala'ika yana zauwa a siffar ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana da tsananin kyau Allah ya bashi kyau na halitta mala'ika yana zuwa siffar shi ana ce mishi dahiyatul kalbi wannan mutumin mala'ika yana zuwa siffar shi sai sahabbai sun gashi sun aza wancan sahabin ne, sai ya tayi annabi ce a ai ba mutumin naku bane, wannan mala'ika ne ya zo a siffar shi. Kin ga mala'ika ne ya zo a siffar ta dan Adam, tunda dama nan da dan lokaci da wuce kadan mun ambata cewa Allah ya ba su dama su yi tasarrufi zuwa ga suwar jismaniya, sai su koma halitta wadda take ta jiki, suna iya rikida, mala'iku Allah ya ba su wannan dama. Amma yanzu kai inji kano da sama karkida, baka iya rikida, kana nan a mutuninka, in alin ne kake ali kake, baka iya wuta daga ali. Sai nan ya kamata mu tsaya saboda lokaci, abin da muka faɗa ya zama didi. Allah subhanahu wataala ba mu lada, kusurin da muke Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.